Sashen yada labarai ta internet na Daily Trust ke gabatar muku da shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da fatan kuna nan lafiya. Muhammad Awul Suleiman ne tare da abokan aiki ke muku barka da warhaka a wani sabon shirin Najeriya a yau. A daidai lokacin da babban zaben Najeriya na shekarar 2023 ke karatowa, yanzu ana iya cewa akwai manyan masu zabarcin kujerar shugabancin kasar guda hudu daga manyan jam'iyyun siyasa hudu. Bola Ahmed Tinubu a jam'iyyar APC, Atiku Abubakar a PDP, Rabi'u Musa Kwankwaso a NNPP sai Peter Obi daga jam'iyyar Labour. Masu hasashe na ganin zaben a matsayin wanda sai mai tsananin rabo da tarin magoya baya zai kai bantansa. To ko yaya magoya bayan 'yan takarar ke kallon yiwuwar samun nasarar gwanayen nasu?
Sunana Honorable Adamu Hassan Kida, ni dan Borno State ne, kuma kamar yadda ka sani ni ina da tabbacin Atiku zai ci zabe a shekara ta 2025 in Allah ya yarda, saboda dalilin da yasa nake ganin Atiku zai ci zabe a wannan zabe da muka sa a gaba shine shi Atiku na farko mutum ne na gari, mutum ne na kirki, mutum ne da ya san zafin ciwon talakawa, mutum ne da ya san damuwan da ƴan Najeriya suke ciki, kuma mutum ne jajirtacce wanda muke tunanin zai kawo mana zaman lafiya ta fannin tsaro da tashin hankali da muke ciki a Najeriya. So ba mutum ne bai wasa ba, mutum ne jajirtacce, ni na sani, ƴan Najeriya sun sani, kuma Allah ya shaida. So wannan shine kaɗan daga cikin abin da yasa nake da tunanin Atiku Abubakar zai zama shugaban ƙasa a Najeriya shekara ta 2020. Nagode.
Sunana Muhammad Bashir Salisu daga jihar Kano. To abin da yasa nake ganin cewa Kwankwaso zai iya cin zabe a zabe mai zuwa ba komai bane muka yi la'akari da shi kansa, shi Kwankwaso wane ne, wane irin matsayi ya rike, sa'annan kuma wane irin rawa ya taka a wannan matsayi da ya rike a jihar Kano da Najeriya baki daya. Kafin Kwankwaso ya zama gwamnan jihar Kano yayi dan majalisa, yayi mataimakin speaker, sa'annan kuma yazo ya zama gwamnan jihar Kano, bayan ya zama gwamnan Kano yazo ya zama minista na defense, sa'annan yazo ya zama gwamnan Darfur. Duk mun ga irin matakan da ya taka da irin rawar gani da ya taka a jihar Kano. Idan ka je mutanen jihar Kano babu abin da suke alfahari da shi a yau irin ilimi, wanda da jihar Kano tana daga cikin jihohi waɗanda suke koma baya a ɓangaren ilimin zamani. Amma zuwan Kwankwaso wannan ya sa yanzu Kano kusan ita ce gaba-gaba a ɓangaren abin da ya shafi ilimin zamani. In za ka soke shi sai dai ka soke shi cewar shi bai taɓa mataimakin shugaban ƙasa ko bai taɓa yin takarar shugaban ƙasa a Scandal ba, amma mutum ne wanda zai iya yin komai, domin ba dan komai ba mun ga irin abubuwan da ya yi, mun ga irin kokarin da ya yi. Saboda haka wannan shine yasa nake tunanin Kwankwaso zai iya zama shugaban ƙasar Najeriya.
To sunana Joyce Bala, kuma dai a wannan zaben da yake zuwa ina so in zabi Peter Obi, yanzu yana neman shugaban ƙasa. Abin da yasa nake so in zabe shi saboda wannan shi Peter Obi ya san sirrin gina arzikin ƙasa. Mutumi ne da in aka zabe shi saboda shi ya yi aiki a banki, kuma yana da wayan yin ajiya na riba ba na zubarwa ba. To kaga muna lokacin nan kullun sai mu ji an yi aron kuɗi saboda a gina ƙasa, amma duk kuɗin nan da ake are-are sai mu ga bai ƙara mana komai ba, sai dai ma mu ji an ci kuɗin an raba, amma kuma ba amfani.
Sunana Muntaka Abdulhadi Dabo da Zaria. Abin da yasa nake ganin Asuwaji Bola Ahmed Tinubu ya fi sauran 'yan takara cancanta da shugabancin Najeriya shine saboda irin ayyukan da ya yi a baya lokacin da yake rike da madafin iko daban-daban. Idan muka duba za mu ga cewa lokacin da yake gwamna a jihar Legas daga shekarar 1999 zuwa shekara ta 2007, Bola Ahmed Tinubu ya yi ayyukan raya ƙasa da ya canza alƙiblar jiharsa ta Legas gabaki ɗaya. Ya haɓaka tattalin arzikin ƙasar, ya yi musu ayyukan raya ƙasa, kuma ya ƙara samar musu da kuɗaɗen shiga daban-daban wanda a lokacin har ta nuna Legas na iya zama da kanta, tana iya biyan albashi ba tare ma da ta jira wani kaso da ake basu daga asusun gwamnatin tarayya ba. Kuma Bola Ahmed Tinubu ya gina mutane a Najeriya gaba ɗaya daga kowane lungu, daga arewa, daga kudu, dukkan sassan Najeriya da muka sani Bola Ahmed Tinubu ya gina mutane ya gina al'umma ba tare da ya duba kai wani kabila bane kuma kai ko musulmi ne ko kai krista ne aikin da yasa a gaba shine raya al'umma da gina al'umma
muryoyin waɗansu 'yan Najeriya kenan kan yadda suke kallon yiwuwar nasarar gwanayen nasu a zaben shekarar 2023 Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yaɗa labarai ta intanet na Daily Trust. Za ku iya samun wannan shiri a Aminiya da dailytrust.com da facebook.com/aminiyatrust sai kuma ta twitter.com/aminiyatrust ko ta hanyoyin sauraron podcast wato Apple Podcast da Google Podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma ta TuneIn Radio domin sauraro a duk lokacin da kuke so. Za iya sauraron wannan shiri a Freedom Radio kan mita 99.5 a zangon FM a Kano, da NAS FM akan mita 89.9 a Yola, da kuma Tairiti FM akan mita 93.3 a Jos, sai kuma ta Badege Radio kan mita 90.1 a Mina. To ko waɗanne ƙalubale ke gaban waɗannan 'yan takara da magoya bayan nasu ke fatan nasara? Mun tattauna da Dr. Kabir Said Sufi, wani mai sharhi akan al'amuran siyasa da na yau da kullum a Najeriya.
To, ga kalubale na farko dai a gare su shine sanin waye za su dauka a matsayin wanda za su takara mataimakin shugaban kasa da shi, tunda kowannen su yanzu ya san karfinsa kuma ya san daga inda ya fito, kuma yana kokarin nemo wanda in aka hada da shi a ticket dinsa zai kara masa wato tagomashi. To saboda haka a halin yanzu kowannen su farkon kalubalen da zai fuskanta shine kokarin samu wanda zai kara wa wato ticket dinsa tagomashi ya kasance har ya kai shi ga nasara. A sannan akwai kalubale na biyu shine kokarin yadda za su yi su jawo kan waɗanda suka yi takara da su, musamman waɗanda suka yi takara a manyan jam'iyyu guda biyu na APC da PDP, ya za su yi su jawo kan waɗanda suka kara da su a zaben fidda gwani ɗin ya kasance ba a bari sun kubuce ko sun ki ba da tasu gudunmawa ba, yadda za a janyo su zo a su ba da gudunmawa su kuma ya kasance an kai ga nasara. Sannan kuma watakila kalubale na uku yadda kuma za su yi kokari su ga cewa sun gina akan inda suke da karfi, inda kuma suke ba su da karfi kuma su yi kokarin ganin nemo shi, tunda yanzu kowannen su idan dai har yana son ya kai ga nasara sai ya samu abin da a Turanci ake cewa national appeal, wato ya kasance kowane bangaren kasa ya amince da kai a matsayin wanda suke ganin zaka iya. To yanzu shi wato kalubale na uku shine kokarin nemo wannan yarjewar ga dukkanin bangarorin kasan nan.
To tunda ana magana ne akan manyan jam'iyyu guda biyu da kuma jam'iyyu masu tasowa guda biyu, idan mun kalli APC da PDP muka kalli kuma NNPP da ita kuma Labour Party, bari mu faro da shi kamar Tinubu da kuma Atiku, su waɗanne ne manyan ƙalubalensu idan mun ware su biyu farko?
Manyan kalubalen su ɗin duka kamar yadda muka faɗa wa waɗannan wanda muka lissafa ɗin suna nan, kalubalen wa za su ɗauko ya musu mataimaki, wannan kalubalen yana nan. Akwai hasashen cewa idan har ana son su samu dole kowanne in ya tafi yankin da zai dauko ya dauko mutumin da yake kuma shi ma din in aka kalle shi an san ya wato kimarsa da darajarsa ta kai ya shi ma karo ƙuri'u nashi na kansa ma a matsayin mataimaki. Sannan da maganar yankin, daga wani yanki ne, duka yankin da ka dauko akwai dalilin da zai sa a dauko, domin akwai tunanin da za a yi ko hasashen da za a yi na daukowa daga yankin, tunda ɗaya daga cikin su dan arewa ne. Akwai hasashen cewa zai tafi kudu, amma in ya je kudu ma zai dauko wani wanda yake akwai dalilin da zai sa ya samu ƙuri'unsu, wanda yake kuma dan kudu ne kamar na jam'iyyar APC. Akwai hasashen cewa zai taho arewa kuma a duba wani irin dan arewan zai dauko domin ya kara masa ƙuri'u daga wannan yankin na arewa. Sannan kowannen su a cikin guda biyun jam'iyyun guda biyun, kowannen su sai da aka yi wato karawa sosai kafin a samu a dau tikitin. Alal misali PDP da suka fara sai da aka samu karawa, wato har ma aika ga su ma ba dan an samu watakila janyewa ba, misali ga da shi Atiku ya samu da gaggawa daga misali gwamnan Sokoto da sauransu, ake ganin cewa ya fuskanci babban kalubale musamman kamar daga gwamnan jihar Rivers. To wannan ne yasa kalubale na biyu da za a fuskanta a nan shine ya zaya a shawo kan kamar su waɗanda aka kara da su a cikin jam'iyya musamman su gwamnan Rivers da sauransu, ya kasance ba su fushi sun ki wa jam'iyya aiki ba ko kuma ma sun yaki jam'iyyar, kazalika ita ma APC abinda Tinubu wannan yana cikin kalubalen sa. To wannan ya nuna cewa lalle ko da an samu tikitin akwai kalubale na ganin cewa waɗanda suke watakila an kara da su ba a bari kuma ko sun fusata sun bar wato tafiyar ba ko kuma su zo ma ko a ce su yi tafiyar zagon kasa.
To idan muka kalli misali shi Bola Ahmed Tinubu kasantuwar cewa musulmi ne shi kuma ana sa ran idan Allah so ya kara ta goma shi dole daga nan arewacin Najeriya zai dauki dan takara kuma kana ganin daukar musulmi ba zai zama shi kalubale ba.
To gaskiya dai duba da karfin sa din, duba da yadda yayi ta bada mamaki tun a tohowar sa din har zuwa kai matakin da ya kai a halin yanzu, ba a yi tunanin cewa bangarancin addini lalle zai yi wa tikitin sa din tangarda sosai ba gaskiya. Duba da mutanen da suke bayan sa lokacin da aka tsaya masa din maganar sai an yi zabe din an duba cewa gwamnonin arewa kusan 13 su suka dage akan sai an yi zabe kuma ana ganin cewa kusan duka wannan 13 bayan su suke yi kuma cikin su har da waɗanda suke daga addinan guda biyu. To wannan ne yasa ake ganin ba lalle bane addini yayi tasiri sosai wajen dakile masa kowaye ya dauka. Duk wanda ya dauka din zai iya samun karguwar da batakila ba a yi zata ba.
Na'am. To a ƙarshe mu dubi su kuma ɗayan ɓangaren guda biyu, wato ɓangaren Kwankwaso da kuma Peter Obi. Su ɗin wani irin barazana suke yi ga waɗannan na manyan jam'iyyun guda biyu?
To babban barazanar da suke yi shine kuwa misali kamar ita jam'iyyar NNPP da kuma ɗan takararta Dr. Rabi Musa Kwankwaso sun fito ne daga yankin da yake da ƙuri'u masu yawa. Kuma yankin da a baya kusan yana da tasiri wajen tabbatar da waye ka iya zama shugaban ƙasa. To yanzu kuma ga wani mai ƙarfi ya fito daga yankin kuma akwai yiwuwar zai samu ƙuri'u da yawa daga yankin. Wannan samun ƙuri'un nashi ko kuma janye ƙuri'un nashi daga yankin lalle na iya yin tasiri akan sakamakon zaben shugaban ƙasa din. To wannan shine babban tasirin da za su yi. Dole ne kowanne waɗannan jam'iyyun yanzu a ba su da tabbacin da suke da shi a baya. A halin yanzu suna za su fuskanci kalubale sosai. Alal misali koda wannan zaben cikin gida na jam'iyyar APC da aka yi ka duba a ƙuri'un delegate da suka fito daga jihar Kano da Katsina kaɗai sun fi na ko'ina yawa. To haka yake kuma akan ƙuri'un da ake da su a ƙasa ɗin. Jihar Katsina da jihar Kano suna da ƙuri'u masu yawa kuma waɗannan jihohi ne da kamar Dr. Rabi Musa Kwankwaso yake da ƙarfi a cikinsu. To kaga wannan ne zai rage wa wata ita jam'iyyar APC buga kirjin ganin cewa lalle-lalle ko tana da wata nasara. Dole ya sa za a samu wani ɗarɗar ga ita jam'iyyar APC ɗin. Saboda haka ita ma kuma PDP wannan ƙalubalen shi ne irinsa za ta fuskanta a yankin kudu maso gabas, wanda yake shi ne kusan za a iya cewa yankin da take da yaƙinin za ta iya samun shi kusan da a baya 100%. Amma yanzu duba da cewa ɗan yankin ya fito kuma yana da farin jini a yankin, wannan shi ma yadda APC za ta shiga ɗarɗar na rashin ƙuri'un arewa maso yamma, haka ita ma kuma PDP za ta shiga wannan da rashin waɗannan ƙuri'un da take da su a wurin da yake a nan ne kusan za a iya cewa babban inda take da mazauni, wato major stronghold ɗinta. To wannan guda biyun shine ƙalubalen da dukansu za su sa wa su manyan jam'iyyu ɗin a musamman an zo shi babban zaben shugaban ƙasa.
Dr. Kabir Sa'id Sufi kenan mai sharhi akan al'amuran siyasa da na al'amuran yau da kullum a Najeriya. Masu sauraro, a nan za mu ja labulan shirin namu na wannan lokaci, sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Halima Jumrau da Bilkisu Ahmed, sai kuma editan shirin Sagir Kano Sale, Muhammad Awal Suleiman ke cewa a huta lafiya.